يا الله يا الله نهكا الله نكينا نرقى بروتكا تهتم ويبا كل ما هتم بياني كدا كل ما هتم بياني كدا
sabon ya faru kan yana take sassanne ne da mamanta mamanta ce uke mama tambaya ji kanki na da kanki sai tambaye ka tana ce ya sai miki take sai amfani da ita da gaske sai amfani da kike
masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba alheri grace abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Idan kuna biye da wannan shirin kimanin shekara guda da ta gabata, muka fara bin diddigin wani lamari a jihar Niger, Nigeria, inda wani magidanci ya yi wa wata mace fyaɗe daga baya kuma ya koma ya yi wa ‘yarta ‘yar shekaru uku fyaɗe. A ƙarshe dai an kawo ƙarshen wannan shari'a inda alƙalin wata babbar kotu a jihar Niger, mai shari'a Abdullahi Mika'il, ya yanke hukuncin ɗaurin rai da rai ga wannan magidanci ɗan kimanin shekaru 25 mai suna Yusuf Suleiman mai kifi. Saboda samunsa da laifin yin fyaɗen, ga hira da wakilin Mustapha Nasiru Batsari ya yi da mutumin a wancan lokacin da aka kama shi aka kai shi caji ofis.
Na sa abin da ya kawo nuna, sassan abin gane ya kawo nuna na resi.
Ka yi fyaɗe ke ma? Ma kai masu haɗin su?
Mariya.
Ina take yanzu?
Ka ta can.
Yaya shekarun ta yake?
Januwari in yanzu shi ne za ta kai shekara uku.
Ka kai ya kai mai shekara uku fyaɗe?
Sassan yi ne.
Zai kama ya
shirin ne wanda abinda zan iya cewa da yake haka.
Kai shekarun ka nawa?
25.
Kana da iyali?
Mata
ko me?
Yana da mata.
Yara? Ka da yara?
Yana da yara uku.
Wani gari kake zaune ne?
A nan 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 Adamawa Road.
Nan cikin mina?
Nan dutsen Kuran Hausa.
Amma an ce ka yi ma uwar kuma ka yi ma diya?
Haka an ce na yi ma uwar na yi ma diya.
Ka san uwar dama?
Uwar duka unguwarmu ɗaya.
Ina kai mai ta diyar fyaɗe?
A nan cikin unguwarmu ne yayi.
A ina ne kai mata?
A wani lungu ne.
Ka ɗauko ta daga gidansu ko?
A'a ba ɗauko ta ne ba. Da ta gani in ta gani ko ina ta gani dama tana biyo ne.
Kana ba ta wani abu ne ko?
In ina da kuɗi ne kan sai mata ba ma ita kaɗai ba ne akwai wani ƙananta Yusuf. Shi ma yana da kuɗi duka yana ɗauka sun sai masa abu. Wani lokaci ma in na ɗauko su akwai shagon da nake zuwa. Ko ban da kuɗi za a ba su abin dai da ya fi naira 10, naira 20, naira 5 za a ba su.
To koyaya masana harkokin shari'a suke ganin wannan hukunci? Barista Ibrahim Rege lauya ne mai fafutukar kare haƙƙin yara a jihar Niger.
Wato doka biyu ne, na ɗaya ba na kotun ban san irin cajin da aka kai mashi ba. Wato akwai abin da ke kira Child Right Act, wanda ke doka na 18 na wannan dokan ya ba da dama duk wanda aka kama ya yi fyaɗe ga yari da ta shekara 14 a ɗaure shi da wurin rai da rai, babu tara, babu kuma ba zaɓi. To shi kuma dokan penal code wanda yake ina zaton shi alƙali ya aiki da shi ƙila sashe na 282. 283 shi ya ce idan an kama mutum ya yi fyaɗe, alƙali na da zaɓi guda uku zuwa biyu, biyu zuwa uku. Na ɗaya yana ɗaure shi rai da rai, life imprisonment kenan. Yana ɗaure shi na wasu shekaru kuma in ya ga dama, yana kuma bayan ɗaure shi wani shekaru da ya ga dama kuma ya ƙarasa mashi kuma tara diya. So alƙali ya yi daidai.
Wannan wani ne ya fi tsanani har ta sa aka ɗaure shi rai da rai? Na yi ma diyar ƴar shekara uku ko ku uwar, wato ma'ana ita wadda ta haifi yarinyar?
Hukunci guda ne, da na shekara uku ko wacce din duka rai ne.
Wato hukuncin fyaɗe da na ƙarama yarinya ƙasa da shekara 10 da babban mace wadda ta balaga, duk hukuncin guda ne?
Duk hukunci guda ne. Tsananin da aka yi shi na Child Right Act ɗin shi ya fi tsanani, domin shi babu inda aka ba alƙali zaɓin yana iya baka shekaru kamar 50 ko 20 ko 100 ko shekara 20 ko 10, shi ba wannan zaɓin. Shi Child Right Act, shi doka na 18 dole ne ka ɗaure shi ɓangare garai, babu wannan zaɓi gare su.
Sau da yawa za ka ga irin wannan hukuncin masu kare haƙƙin ɗan adam sun yi wuce. Wannan ba ku shakku akan wannan?
Malam Nasiru, kullun zaka ga masu kare hakkin bil adama na daidai sai ka diba kilan ba iya so bane kilan ma ba su da diya don duk ne da mai diya wanda ke da a gidan shi wanda ke diya a gidan shi haka ya faru to zai san lallai ya kamata mu yi mu alƙalayin Najeriya a kwata ne na alheri sannan in ka ce wasu zo to ai doka ne alƙali ba yake aka daka doka ne ba shi dama ya abin da yake yi
kawai yanzu dai hukumar kare haƙƙin yaran da gwamnatin jihar Niger karkashin jagorancin Alhaji Abubakar Sani Bello ta kafa tana bin kadin shari'o'i a kotuna daban-daban kimanin 30 da suka shafi yin fyaɗe da musguna ma yara ƙanana a ciki har da na matan nan da ta yanke azzakarin ɗan kishiyarta mai suna Buhari da kuma wanda ya yi ma agolarsa 'yar shekaru 3 fyaɗe a ƙauyen Kundu da ke kusa da Zungeru sannan da na wata yarinya 'yar kimanin shekaru 13 da wasu magidanta su 12 suka yi ma fyaɗe a salka. Barista Maryam Kolo ita ce shugabar wannan hukuma ga abin da take cewa
yanzu kamar yanzu dai mun kai cases sun yi wajen 37 da muka kai kotu daga nan wajen
kamar duk an zartar da hukunci akan su koko
ba zartar da hukunci ba duk suna kai ana kai amma kamar wajen guda 8 an ga an zartar da hukunci akwai wanda suka samu life imprisonment zai zama har sai ran da Allah ya dore shi dan yayi shi yayi luwaɗi yayi fiyadi da uwar sai yazo ya sake yin da yatta to an bashi ya zauna a gidan yare haziran da Allah ya dore shi
to sai da jihar Adamawa hukuncin da wata kotu ta yanke ya janyo teke kute inda a can aka yanke ma wani magidanci Malam Abubakar da ke sana'ar fawa da ake zargi da yunkurin yi wa 'yar agolarsa 'yar shekaru 6 fiyaɗe hukuncin ɗaurin shekaru 2 ko kuma ya biya tarar naira 8,000. Wakilin mu a jihar Adamawa Ibrahim Abdulaziz yana bin diddigin wannan batu ga kuma rahoton da ya aiko mana.
Kamar yadda bayanai suka tabbatar, shi da magidancin Abubakar Mahauci ya sai wa agolar da matarsa ta zo da ita gidansa ne ma tare, wanda haka koya sanadiyar raunin ta yayin da yanzu haka ma ke ci gaba da jinyar raunin da ya mata da hannu. Ita dai mahaifiyar wannan yarinyar ma da aka sake sunanta wato Malama Fatima, ta aure Malam Abubakar ne bayan rasuwar mijinta na farko, wanda ma ke zama mahaifiyar wannan yarinyar da aka lalata. Kuma kawai yanzu wannan yarinyar na cikin wani halin ban tausayi inda ma take tafiya da ƙyar. Makwabtan wannan mutumin sun ma tabbatar da akwai lamarin tare ku da nuna takaici.
Abin da ya sa muka ce aikatan ɗin maman ɗin ta ce ta wanke mata dukkin a nan a cinyanta tsakanin cinyanta mu. Shi ya sa muka ce to mun yarda da wannan maganan da ya faru.
In ba ka san ya faru kam yana ta ji kasan ne da mamanta. Mama ta ce usir mama tambaya je kan kina da kanki. Sai ta tambaye ka kana ce ya kai miki. Take sai amfani da ita. Da gaske sai amfani da ke to haka dai kuma ban sake yi mata magana ba haka ta koma yanta.
To sai dai kuma ko a karamin asibitin da aka soma duba yarinyar da ke Angon da Fate jami'in da ke kula da asibitin wato in charge Ibrahim Tuta ya ku tabbatar wa manema labarai raunin da aka wa yarinyar yan shekara 6 a lahorar ta.
Wadakila yana wasa da shi yana goge domin akwai enlargement na global so akwai dan lokacin rather minor and rather major there is a big enlargement which shows that
yayin da ma yarinyar ke fama da raunin da aka mata yanzu haka lauyoyi da kuma kungiyoyin kare haƙƙin bani adama na maganin akwai abin duba a wannan hukuncin shekaru 2 da aka yanke. Barista Ibrahim Muhammad Gwari wani lauya ne mai zaman kansa a Yola ya ma zargi jami'in sannan da ya shiga da ƙara wato prosecutor da cewa shi ne ma ya barar da shari'ar a gaban alkali wanda don haka ya ce ko za su ɗaukar ƙara.
Abin da ya faru ɗin nan zan ce abin takaici ne kuma abin ban haushi wanda ya kamata a ce kai kana kula da jin daɗinta kuma tana kasanka wanda za ka kare ta daga irin wannan abubuwa ɗin sai ga shi yau an tashi kai ne ka zo kake yi. Abu na biyu kuma ina so jama'a su sani akan cewa duk da cewa an yanke hukunci ba laifin kotun ba ne don kotun abinda aka gurfanar mar ko kuma abinda aka gabatar mar da shi shi ne zai amfani da shi. Abinda ya faru a nan dai shi ne shi prosecutor da yake shigar da karan ya kamata a ce ya yi assignment na shi ya yi aikin shi daidai gwargwado da yadda ya kamata ya yi amma bai je ya yi haka ɗin ba.
To za mu ci gaba da bin diddigin wannan lamari. Yanzu a madadin wakilanmu Mustafa Nasiru Batsari da kuma Ibrahim Abdulaziz suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin, sai kuma Solomon Abo da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherin sa.
Kai mata su ne duniya, su ne dadin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya.